karatun allo da almajinki da bara a kasar Hausa ko dan kanzo ko dan zaki zaki ko dan dagwa dago ya ta ce ma ki almajiri saraka saboda annabi iya yiwa ba ta da hankali za kai jara za debo ruwa ba tim yim ara alulallan hakuri alulamara hakarami min jayinu ara alulamara hakarami ya mimara aya fitowa ta uku saukaci da jarowari daga mahangar musulunci da al'adar bahaushe na uku manhaja da darasu da tsarin hutu a makarantun allo tantance tsaba daga tsakuwa da madubi ga iyaye da alarammomi da mahukuntan yanzu wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir makarantun allo tuna ne mai dadi da ya dade da waɗanda ake yi a lunguna cikin birane wanda ɗaliban cikin garin ne zalla masu zuwa su koma gidajensu da kuma makarantun tsangaya da ɗaliban za su bar gida su tafi wajen gari ko wasu ƙauyuka da garuruwa don neman ƙur'ani waɗannan duka sunansu makarantun allo manufarmu da wannan bayanai shine a ba da shimfiɗa da za a san yadda tsarin karatun allo ya taso da irin abubuwan da ake aiwatarwa a cikinsa abin la'akari dai shine ba wani sabon abu bane mutanen kasar Hausa suka kirkiro tsari ne na koyarwa tuntuni ko da wasu makarantun ko ɗaiɗaikun mutane sun yi wasu abubuwa na rashin kirki ko sun zarta gona da iri a aikata wasu abubuwan za a zarge su ne su kaɗai amma ba tsarin baki ɗaya za a zarga ba ko kuma a tsangwama domin miliyoyin mutane sun bi ta kan wannan tsarin sun zamo malamai sun amfanar wasu kuma suna ta amfanar da al'umma har gobe wannan faɗakarwa za ta yi fa'ida ga mutanen da ba su yi ko sun ratsa ta cikin irin wannan karatu ba ko kuma ba su tashi a wuraren da ake yinsa ba kwata-kwata fatan mu ya zama fitila ga waɗanda ake zugo su daga ƙungiyoyin turawa na duniya don su ƙarasa abin da 'yan mulkin mallaka suka fara haka nan muna fatan ya ganar da ruɗaɗɗun 'yan kallo masu tafi da sowa da murna za a murƙushe karatun allo da ikon Allah maɗaukakin sarki za mu gangaro zuwa halin da tsarin ya samu kansa a ciki a arewacin Najeriya a yau ga dai yadda wannan bayanai za su kasance bayani na ɗaya muhimmancin fara rayuwa da karatun allo Imamu Abdulrahman bin Khaldun ya faɗi muhimmancin koyon karatun alƙur'ani tun daga yarinta a cikin bayanin nasa yana cewa koyar da yara ƙur'ani babbar alama ce ta kafuwar addinin musulunci dukkan musulmi sun yi riƙo da wannan hanya sun ci gaba da tafiya a kanta a garuruwan saboda imani yana rigayi zuwa cikin zukata ya zauna hakanan kuma aƙidun musulunci da suka tabbata da ayoyin ƙur'ani da wasu hadisai duk suna tabbatuwa a zukata akan ƙur'ani asalin tsarin koyarwa ya ginu wanda ake samun ƙwarewa daban-daban suke tabbatuwa dalilin haka kuwa shine koyar da yaro tun yarintarsa ya fi zama daram shine kuma asalin abin da zai so daga baya ko kuma shine dai asalin abin da zai so daga baya saboda abin da ya ko kuma abin da ya yi saurin shiga zukata yana zamowa tamkar tubali ga duk ƙarewar da za ta zo daga baya bisa yadda ya ginu duk sauran abubuwan da za su zo su ma haka za su kasance akwai hanyoyi iri-iri da malamai suke bi wajen koyar da yara sabanin ya biyo bayan irin abin da ake son tsarin koyarwar zai kama wa yaran na kwarewa muqaddimatu ibnu khaldun shafi na 537 zuwa 538 bayani na biyu lokacin karatu ana yin karatu tun asabar har alamis zai sa muku lokutan wanke alluna da yin sabon rubutu da lokutan gyara alluna da lokutan karin karatun da lokutan bada hadda da sauransu lallai a fayyace waɗannan lokutan a gudanar da su akan tsarin da bai kare ba malam ibnu al-hajj ya fitar a cikin al-madkhal nasa ana yin karatu tun asabar har yammacin laraba a wasu wuraren har safiyar alhamis wasu su kai ga har yammacin alhamis a cikin waɗannan kwanaki malami zai sa musu lokutan da zai rika gyara allunan yaran da lokutan da zai ba su dama su yanke allunan bayan sun iya ko sun haddace haka nan zai fitar da lokutan ƙarin karatun da lokacin sauraron hadda zai iya sauraron su a ɗaiɗaiku ko mutum biyu ko fiye da haka yadda abin zai zo da sauƙi kuma ya biya buƙatar da ake so idan dai ba iyaye ne suka nuna son yaron su yayi karatun duku ba to wajibin malami ne ya tabbatar da cewa yaro ya haddace sura kafin ya shiga wata ibnu suhnun ya kawo wannan a cikin adabul muallimin shafi na 109 da shafi na 115 a yawancin makarantu yaro yana yin rubutu sau biyu ne a sati ya rubuta a sabar misali ya wanke litinin da rana sannan ya rubuta wani shi ma zai wanke shi a ranar laraba ranakun alamis da juma'a zai samu lokacin da zai dandaki abin da ya koya a cikin sati ya yi takara da tilawa yadda ya kamata a ranaku kuma kamar yadda aka faɗa a baya ana fara karatun tun ranar asabar har zuwa yammacin laraba wasu kuma suna yi har zuwa safiyar alhamis wasu su kai shi har yammacin alhamis wannan dangane da makarantun cikin gari kenan waɗanda yaran cikin gari suke halarta a yawancin lokaci a irin waɗannan makarantu ba yaran cikin gari ne kaɗai suke zuwansu ba akwai wasu yaran da suka zo daga ƙauyuka da wasu biranen suna kwana a shaguna da saurayi da mutanen unguwa suka ba su zauna ko kuma in malamin yana da ƙarfi ya samar da gidan da za su riƙa kwana irin waɗannan ɗalibai su suna da nasu tsarin na karatun ƙari a kan na sauran ɗaliban cikin gari ɗaukar tsarin ɓangarorin da ake yi a wajen gari a makarantu da yawa suna tashi karatun dare galiban bayan sallar isha su daɗa cika karatunsu zuwa kamar awa biyu ko fiye da haka kaɗan daga nan sai su kwanta kuma sai gobe su tashi su ci gaba da bayan sallar asuba ci gaba da wannan karatun nasu har zuwa hantsi wannan bai hana masu ƙwazo su tashi da dare cikin dare ba su yi ta ƙwami amma a tsangayu da suke ƙauyuka da wajen birane tsarin haka yake sai dai kowa a nan ta kansa yake duk inda mutum ya ga ƴar dama da faraga zai zara allo ne ci gaba da ƙwami ba dare ba rana bayani na uku lokutan hutu a bisa al'ada dangane da lokutan karatu a tsarin da can ana farawa ne tun da sanyin safiya har zuwa dab da azahar sai a tashi yara su koma gida su ci abinci daga baya kuma su dawo da yin la'asar har su kai la'asar sakaliya wato dab da magariba kenan bayan sun yi karatun yamma sai su koma gida alhamis da juma'a su ne manyan ranakun hutawa a bisa al'adar ƙasashenmu na arewacin najeriya a cikin ziyaro zai huta ya kuma yi sukola da sauran shakatawa zai je wurin uwar ɗakinsa don ya yi mata hidima sosai a da can kamar yadda dalilai suka nuna cewa juma'a kaɗai ita ce ranar hutu a cikin sati saboda tuntuni ita ce ranar da malamai suka saba yin hutu a cikinta kuma malamai da mahukunta ba sa aibata yin hakan adabul mu'allimi na ibnu suhnun shafi na 109 wannan ita ce tatacciyar magana ma'ana babu wani hadisi ingantacce daga annabi ko sahabbansa da suka nuna cewa a ware rane ko alamis da juma'a dan hutu a makarantu akwai kirsar da ake kirsar da ake yawan maimaita ta dangane da hutun ƴan makarantar allo wannan kirsa a hakika ba ta da isnadi gaba daya ballantana ma a tayar da zancen inganci gare ta tana dai ta yawo a bakin mutane amma ba tare da inganci ba wannan kissa ita ce cewa sayyidina Umar shine farkon wanda ya hada yara don su yi karatun allo sai ya sa wani mutum mai suna Amir ibn Abdullah ibn Kuzai wasu kuma su ce wai sunan Sa'adi da ya koyar da su kuma aka sa masa albashi daga Baitul Mali a cikin daliban akwai masu karancin daukar karatu da masu saurin dauka dan haka aka ce ya umarce shi da ya rika rubuta wa masu karancin fahimta karatun akan allo masu fahimta kuma ya rika lakkana musu kurum su haddace da ka an ce wai sayyidina Umar din yana zuwa wurin su yana koya musu ilimin da yake jin tsoron facewarsa kamar ilimin nasaba da kidayar abubuwa da alakar bawa da iyayen gidansa sai yaran suka roki da ya sauƙaƙa musu akan lokutan karatu sai ya umarci malamin da ya rika fara yi musu karatu bayan sallar asuba har zuwa lokacin walaha sannan su dawo su zauna daga azhar har la'asar sannan su huta a sauran lokutan suna kan haka sai sayyidina Umar ya je yaki wajejen kasar Sham wato Syria a yanzu sai ya dade sosai da ya dawo sai mutane har da yara ƴan makaranta saboda shauki da son ganinsa duk suka fita can nesa don su tarbo shi wannan ya kasance a ranar Alhamis da safe yaran su suka fara haduwa da shi saboda kazarkazar ɗinsu da farin ciki sai duka suka kwana a hanya zuwa ranar juma'a sannan suka wayi gari kafin sallar juma'a sai shiga garin Madina sai ya ce wa yaran kun fito a gaji kwana ɗaya sannan kuma kun koma a gaji na sanya muku ranar Alhamis da juma'a su zama ranakun hutu haka abun zai kasance har ga waɗanda suke bayan ku har zuwa kiyama الفوائد الجميلة على آيات الجليلة نا الشوشاوي شافي لتريبي دا تمانين دا زيار دا تريبي دا تمانين دا شدا دا كما جامع جوامع الاختصار والتبيان نا المجراوي شافي لتريبي دا سبعين حكا نا هاشية راهوني مجلدي نبقوا شافي نشا تقص حكا نا الفوائد والدواني نا النفراوي mujalladi na daya shafi na 176 haka nan at-taratibul idariya na kitani mujalladi na biyu shafi na 294 an zo da wannan kissa ne a nan domin wasu malamai suna yawan amfani da ita a matsayin wani ingantaccen labari amma a gaskiya mafi kusancin malamin da ya fara fadar labarin shine Sheikh Hussein bin Ali Ash-Shawshawi malamin karni na 9 bayan hijira domin ya rasu a shekara ta 844 bayan hijira raguwar waɗanda suka zo bayansa kamar waɗanda aka yi ishara da sunayensu da sunayen littattafansu a baya kaɗan da alama sun ɗauka ne daga wurinsa sannan suka yaɗa magana wani abin dubawa kuma shine shi kansa Amir ko Abid da ake faɗa Ibn Abdullah ibn Khuzai din da dai wannan sunan na dade ina ta duba littattafai akan tarihinsa amma babu wani abu da na gani akan sa baya cikin sahabbai ballantana tabi'ai mutumin da ya rike matsayi da makami ko irin wannan a lokacin sa yana Umar ya kamata a ce matukar dai shi a gaske a faɗi wani bayani komai kankantar sa kuwa game da shi muhimmin abu dai wannan kissa ce ta kanzon kureji a wurare da yawa Alhamis da juma'a su ne kadai ranakun hutu ba wani hutu sai kuma a lokutan karama da babbar sallah a da can su Ibn Sulaim sun yi bayani akan cewa kada a wuce kwana uku ko kwana biyar a hutun da za a bayar a karama da babbar sallah shi kansa wannan hutu sun kididdige shi da cewa
kwana ɗaya kafin ranar sallah da ita kanta ranar sallar sai kuma kwana ɗaya bayan ta a babban sallah kuma rana ɗaya kafin babban sallar da ranar sallar kanta da kuma rane ku uku bayan ta sannan su koma adabul muallimin na ibnu sahnun shafi na 98 hakanan ar-risalatul mufassala na al-qadisi shafi na 131 a kasar Hausa malaman makarantun allo sun saba su ci bayan sallah da kwana bakwai a matsayin hutu har su ma daliban suna karawa da cewa bayan sallah da kwana bakwai in ka kara ka sha bulala a wasu lokutan kuma ana yin hutu in an zo saukar wasu daliban duka wannan sanannen abu ne a dunkule ana yi wa yara hutu ne bisa yadda kyakkyawar al'ada ta gudana a garuruwan malami kuma ba zai kara wasu kwanakin dan ratsin kansa ba sai da izinin iyaye bayani na hudu manhajar makarantun allo makarantun allo sun gino akan tsayawa ga qur'ani tsanta wannan tuntun haka a dunkule manhajar karatun ta ke amma a hakika manhajar tana hadawa da wasu abubuwan da ake ganin za su taimaka wa yaran fahimtar qur'ani sosai manufar dai a dunkule ko kuma manufar dai a dunkule ita ce a koya wa yara ladaban addini da sunna kamar yadda ake koya musu qur'ani malamai da yawa kamar su ibnu abi zaidin al-qayrawani da ibnu al-hajj da al-migrawi da sauransu sun nanata wannan sosai dan malaman makarantun allo su kula a lokacin da khalifa abdul malik ibnu marwan ya gayyato ko dai imam sha'bi ko kuma isma'il ibnu ubaidillah dan ya koyar da ƴaƴansa sai ya faɗa masa cewa ka rika koya musu yin gaskiya kamar yadda kake koya musu qur'ani kitabul ayyan na ibn abid dunya shafi na 234 da shafi na 339 qur'ani da ilimin addini da tsarin ladabi da biyayya da ingantacciyar rayuwa kiyaye son a koya wa yara a makarantun allo idan daliban suka kai wani mataki na karatu da wayewa babu laifi a koya musu wasu ilimai da fannoni masu muhimmanci kamar na farko ilimin tajwidi bayan wanda malamin ya dabbaka musu a cikin karatu na biyu rubutu lallai a ware lokacin da za su koyi rubutu misali daga lokacin walaha har zuwa lokacin tashi ya bar su su yi ta gwada rubutu a tsakanin su ibn Sahlul ya kawo wannan a cikin adabul muallimi shafi na 303 na uku larabci yana daga cikin abin da ya kamata a ce malamin makarantar allo ya koya wa ɗalibansa na hudu waƙe-waƙen larabawa ko wato a larabci ash'arul arab koyar da su wannan yana daga cikin abubuwan da malamai da yawa suke ganin yana da kyau malamin ya rika koya wa yara saboda muhimmancin su wajen ƙara fahimtar alqur'ani na biyar ilimin lissafi sanin lissafi yana da muhimmanci shi yasa wasu malamai irin su imamu shizari suka sa shi cikin sharɗan da shi kansa malamin allo sai ya san shi wasu malaman kuma irin su al-qadisi da ibnu al-hajj da al-migrawi suna ƙarfafa cewa koya wa yara ilimin lissafin yana da muhimmanci domin zai amfanar da ɗaliban a rayuwarsu imamu ibnu sahlun yana cewa ba laifi malami ya koya musu ilimin lissafi amma ba dole bane a kansa sai dai in an sa shi a cikin sharaɗinsa na aiki wanda iyaye da malamin suka tabbatar a tsakaninsu to wannan fa malam ibnu sahlun ya kawo wannan a cikin adabul muallimi shafi na 105 zuwa na 107 haka nan ar-risalatul mufassala na al-qadisi shafi na 344 haka nan imam ibn al-hajj ya nuna muhimmancin a samu malami da zai koya wa dalibai ilimin lissafin a makarantar maimakon a bari a kwashe su zuwa wasu makarantun da ba na musulmi ba dan kawai koyan ilimin lissafi da wasu fannoni ibn al-hajj ya kawo wannan a cikin al-madkhal na shida yadda za a yi huduba ibnu sunan ya bayyana haka cikin abubuwan da ake son malami ya koya wa dalibansa amma ba dole bane a kansa
Ibn Suhunur din ya kawo wannan a cikin Adabul Muallimin shafi na 109 wannan saboda wasu daga cikin su za su iya zamowa masu wa'azi ko limamai da sauransu na bakwai sana'o'i ba muna nufin cewa za a shigar da wannan cikin manhajar karatun ne tun farko ba amma akwai lokacin da buƙatar hakan za ta iya tasowa kamar a ce yaron baya fahimtar komai to magabatan malamai sun bada mafita Imam Ibn Sunun yace idan yaro balidi ne wato mara kokari ba shi da kokari to sai a koya masa iya karatun sallah kurum sannan a miƙa shi ga koyon wani aiki ko wata sana'a idan kuma yana da hazaka da kokari to wajibi ne a koya masa Qur'anin baki daya Hajiyatu Rahuni ala asnal matalib na Abu al-Abbas Ahmad al-Ramli al-Shafi'i mujalladi na 1 shafi na 122 akwai bayanai daga magabatan malamai waɗanda suke nuna halaccin a koyawa yara wasu ilimin daban kamar larabci da ilimin lissafi ga kadan daga cikin malami na farko shine Alkama ibn Abi Alkama bararren bawan nana Aisha yana da makarantar allo bayan koyar da Qur'ani yana muhimmantarwa da koyar da larabci da ilimin nahwu da aruli ilimin sanin yadda za a auna waka Ibn Sa'd ya kawo wannan a cikin Tabaqat naga mujalladi na 9 shafi na 243 malami na biyu Imam Ibn Hazm ɗaya daga cikin hamshakan malaman mazhabin Malikiya yana cewa babu laifi a samu malami dan ya zo ya koya wa yara waƙe-waƙen Larabawa da ilimin nahwu da yadda za a rubuta wasiƙa da labaran rayuwar Larabawa da sauran ilimai waɗanda mutane masu mutunci suke koya duk ba laifi wannan ayi jinga a kansa abin ki dai waɗanda ba a son ya koya musu su ne waƙe-waƙen batsa da zambo da sauran irinsu waɗanda ba su dace a koya wa yara ba Ar-Risalatul Mufassala na Al-Qabisi shafi na 300 haka nan An-Nawadir wa Ziyadat na Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani mujalladi na 7 shafi na 59 malami na 3 Imam Al-Qabisi Al-Maliki yace duk wani ilimi da zai karfafi yaro a hadda Al-Qur'ani ko ya kara masa fahimtar sa to ba laifi a koya masa shi Ar-Risalatul Mufassala na Al-Qabisi din shafi na 297 wannan ya nuna cewa akwai dama sosai ta shigar da wasu fannonin a manhajar makarantun allo tare da duba wasu sharadai waɗanda za su inganta tsarin kamar haka na 1 ko kuma tsari na 1 sai da yarda iyayen yara wanda bai yarda ba sai a bi masa ta hanyoyin bayani da zai gane muhimmancin abu bayan ya gane tarwai kamar rana lokacin azhar amma yaki sai a koyar da ɗansa iya abin da ya gamsu da shi tare da buɗe dama ko zai canza ra'ayi ya komo na 2 kada waɗannan sababbin darussa da za a shigar su zamo sanadiyyar rusa ainihin tsarin karatun Qur'anin baki ɗaya misali a sa su a lokutan da za su ci karo da karatun Qur'anin na 3 a sa darussa kaɗan ba masu yawa ba domin yawan nasu zai sa a shagaltu sosai a kansu na 4 yaran da za a koya wa su zamo sun fara kwari a karatun Alkur'ani waɗanda ƙwaƙwalwarsa ko kuma ƙwaƙwalwarsa za ta iya ɗauka bayani na 5 yadda ake rubutu dalilai suna nuna cewa a da ta a ƙasashen musulmi akwai tsari guda 3 dangane da rubutu ko rubuta darasu tsari na 1 akwai waɗanda suke dogara kaso kan akan mushafi kamar mutanen Andalus Jami'u Jawami'ul Ikhtisar wa Tibyan na Al-Migrawi shafi na 515 ya kawo wannan ba su da tsarin ɗaukar allo ko yin rubutu a kansa da mushafi yaron zai yi hadda idan ma karatun zuku zai yi da shi zai yi wannan karatun da shi suke amfani irin wannan tsarin shine yawancin makarantun islamiyya da na tahfizul qur'ani suke bi a yau tsari na 2 dogara da hadda yaro ba zai ɗauki qur'ani ba zai dogara ne da kaifin haddarsa yana zuwa ana yi masa kari haka kuma zai rika zuwa gaban malami yana bada hadda ana bin wannan tsari a wasu garuruwa a kasashen Misra da Tunis da Morocco a datan ana kiran tsarin da al-zahir amma a arewacin Najeriya ana bin tsarin ne ga yaran da suka shiga karatun kafin su dauki allo za a lakana musu na sallah yawanci zuwa surar alam tara kaifa ko zuwa surar wadduha daga nan sai su dauki allo tsari na uku amfani da allo wannan shine tsarin da yawancin kasashe suke amfani da shi musamman kasashen Afirka irin su Morocco da Tunis da Algeria da Gambia da Sudan da Somalia da Chad da Nigeria da sauransu ana kiran tsarin da suna annabawa Jami'u Jawami al-Iftitar wa Tibyan na al-Migrawi shafi na 519 dukkan bayanan da ake yi an dora su ne akan wannan tsari wanda tuntunin malamai suka fi yaban sa wajen tabbatar da kuma kafuwar hadda shine kuma wanda Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ya rubuta wa Annabi Musa a Taurat a ciki kamar yadda ya zo a wato Tauba aya ta 145 da kuma 150 abuwan suratul a'raf ba suratul tauba ba suratul a'raf wato ayar wa katabna lahu fil alwahi da kuma wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akihi amfani da allo a tsarin koyo da koyarwa yana da yawa daga ciki akwai yana bada damar kibantuwa da allon ta inda dalibi ya karanta shi sosai na biyu yana sa wa dalibi ya ji karatun ya kun shafar sa ko kuma nata ne shi kadai na uku yana ba wa dalibi kaimi da dagewa dan kamo wasu da suke gaban sa na hudu allo ba kamar mushafi yake ba baya yajewa baya ya gongonewa kuma ko ya goge za a iya tsaya shi na biyar rubuta wanda dalibi zai bada dama ga hannaye da idanuwa da ma jikin ɗalibin gaba ɗaya su fara riki harafan da kalmomin Qur'ani dangane da rubutun kuma shi ma an fayyace yadda ɗalibi zai yi shi da farko dai ba a san yaro wai kinkimi cikakken Qur'ani mushafi idan zai yi rubutu saboda rashin alwala da sauran ladaban da suke cikin yin haka ana ajiye wa yara Qur'ani mushafi guda ɗaya daga baya ma an samar da izu biyar ko goma ko ishirin wanda za su riƙa ɗibar daidai iya takardun da suke buƙata su rubuta da zarar sun gama kuma su dawo da su al risalatul mufassala na al-qadisi shafi na 346 tun daga lokacin da yaro ya isa ya yi rubutu har ya sauke zai yi amfani da allo ne kuro daga baya ne a wasu ƙasashe kamar Misra za mu iya ƙarawa da ma ƙasashe irin Najeriya aka zo da tsarin ɗaukar mushafi kamar yadda Ibn Dulun ya faɗa cewa ɗaukar mushafi daga baya aka ƙirƙiro shi Malam Ibn Dulun din ya faɗa a cikin Nadru Talib li zagli al manaqib nasa shafi na 147 inda yake cewa hamlul mushafi muhdathun sai dai yawanci masu daukar a yanzu ba tsarin makarantar allo suke bi ba abubuwan da ake bukata idan za a yi rubutu ba su da yawa sosai sun hada da na daya allo wanda za a yi rubutun akai akwai nau'o'in allo daban-daban na Gambia ya bambanta da na Somalia shi ma ba irin sa bane a Algeria da Morocco da Tunis nasu ya bambanta da na Najeriya da Niger da Cameroon da Chadi wani dogo ne shi sirire iya tsawon yaro wani fadi ne da shi wani kuma an sassaka ba kai wani sungulle ba mariki wani kuma sun yi mariki da za su ji daɗin riƙewa haka dai amma duk allo ne manufar kuma duka ɗaya ce na biyu alƙalami ana yin sa ne daga gamba wanda za a fiƙe don yin rubutun kafe ko jirgi na uku wuka don fiki alkalami yanzu ana amfani da reza na hudu tawada ana yin ta ne da karo da zige da bakin gawayi ko bakin tukunya za a hada a tafasa sosai na biyar kuttu ana zuba tawada a ciki yanzu ana amfani da kwalaba ko wani gongoni na jida korami ana sawo shi ne a kasuwa an yi shi musamman don zuba alkaluma a ciki a adana gudun kada su watse ko su rika karewa da wuri na bakwai samfifa ana amfani da ita don goge allo wato allo yayi laushi da haske da kuma goge rubutun da aka yi kuskure ko gyara wani harafi waɗannan su ne na buƙatar gaggawa amma waɗanda ko wanda zai rubuta Qur'ani wannan yana buƙatar ƙarin wasu abubuwa kamar tawada kala-kala da holama takarda da sauransu bayani na shida darasu ana yi wa ɗalibi darasu bayan ya rubuta gwargwadon abin da zai iya ɗauka akan ƙallansa ya kuma wasalce shi tsaf ko kuma ya kuma wasalce shi tsaf yana ƙara ƙoƙari da wayewa ana ƙara masa ana sa iyayensa kuma suna sake masa sabon allo wanda ya dace da shi saboda ɗalibi yana amfani da allo ne iya gwargwadon yadda kansa yake ɗaukar karatun wannan da ya rubuta Isma'il ibn Abi Khalid ya ba da labari cewa Abu Abdurrahman As-Sulami ɗaya daga cikin manyan alarammomin Qur'ani a cikin tabi'ai ɗalibi kuma a wurin Sayyidina Usman shine ya koya mana Qur'ani aya 5:5 sai ya koma koya mana aya 20 da safe 20 da yamma sannan ya nuna mana inda kumsa wato alamar aya 5 take da inda kuri alamar aya 10 yake Abu Amr al-Dani ya kawo wannan a cikin risalatu tambayi irin haka ake so malami ya dauki azamar yi wa dalibansa dangane da fara karatun sababbin dalibai suna farawa ne daga ƙasa ta har sama sai a ce sun yi saukar da ake kira saukar sara da yawa wasu a irin ƙasashenmu suna wadatuwa da wannan saukar bayan wannan kuma sai ɗalibi mai kwaɗayin yin hadda ya ɗauko sabon karatu daga sama ya taho har ya sauke zuwa ƙasa wannan shi ake kira da saukar laushi idan ya ɗauko wata saukar ta uku wanda hadda ta yi ƙwari sosai zai rika rubuta Qur'anin da kane shi ne ake cewa wato satu a kowace sauka akwai abubuwan da ake so ɗalibi ya kula da su dangane da yadda ake yin darasu kuwa akwai na ƙanƙanin ɗalibai waɗanda suke ƙasa idan sun zo wajen malamin za su samu wani ɗan tsinke wanda za su rika nuna kan inda ake biya musu ko shi malamin ya rika nuna musu da shi suna bi har ya kai iya inda za a yi ƙarin sai ya tsaya sai su nuna da tsinken suna biya abin da aka karanta musu amma dangane da manyan ɗalibai kuwa da safe ko da yamma bayan la'asar malami zai zauna saboda yin darasi kafin nan duk ɗalibin da ya gama rubutu zai zo da allansa wurin da aka ware na musamman don yin darasin sai ya ajiye wato wurin da aka ware don yin wannan darasin sai ya ajiye allansa fuskar allan inda farkon rubutun yake tana kallon sama duk kuma wanda zai zo bayansa zai sa nasa allan a ƙasan wanda ya gani a wurin da malam ya zauna duk ɗalibai masu allo sai su zo har da wanda shi ma ya isa ko ba shi da allo zai zo wurin malam ya ɗan taɓo tawada da alƙalamin hannunsa yana ci gaba da karantawa ɗalibin allansa duk inda ya ga akwai buƙatar taɓi ko tsaga ko inda aka tsallake wata kalma a nuna an yi kara za a nuna wa ɗalibi inda ya tsallake aluja da alubaki da sauransu idan darasin na manyan ɗalibai ne ana fitar da harji da jigari ko noga idan malam ya yi nishaɗi ma ya riƙa nuna laƙani da bara a lokacin karatun wannan tsari ne mai abin sha'awa ta haka kuma ɗalibi yake gogewa gami da kyautata hadda sosai sannan kuma ya karu da ilimin da malamin yake da su. Bayani na bakwai, wanke allo. Rubutun Qur'ani yana da matsayi a wurin dukkan musulmi. Wannan ya sa ake bin duk hanyar girmamawa gare shi. Ba a sa yawo a goge shi ko a shafe da hannu ko kafa. Duk ba a yin wannan. Amma za a iya lajewa ko a goge da wani tsumma. An dauki tsarin wankewar yafi darajantawa. Da alama kuma tuntun tsarin wankewar ake bi ko da yake akwai ruwayoyi sai dai ba su da inganci. Kamar wanda ake cewa Anas ibn Malik ya faɗi cewa kowanne ɗalibi zai sa kwano da zai rika wanke allansa a ciki sannan sai su haƙa rami su zuba ruwan a ciki. Adabul Muallimin na Ibn Sahnun shafi na 83. Haka nan a Risalatul Mufassala na Al-Qabisi shafi na 328. A kowace rana ba a rasa ɗaliban da za su wanke allansu, don haka ake yin wuri na musamman don wanke allan. Rami ne ake hakawa a ɗan gyara bakinsa yadda ruwan zai taru a ciki. Ƙasa tana tsutsewa, ba a san ruwan ya rika kwarayewa ko kuma mutane su rika zuwa wurin suna taka shi da takalman. Ibn al-Hajj ya kawo wannan a cikin al-Madkal. An samu bayanai daga magabatan malamai game da yadda wanke allo zai kasance. Kaɗan daga cikinsu su ne: na ɗaya, Harbu ibn Isma'il ya rawaito cewa ya tambayi Imamu Ishaq ibn Rahawayhi akan yaron da ya rubuta Qur'ani akan allo, shin zai iya sa yawo ya goge rubutun? Sai ya ce a'a, ya sa ruwa ya wanke shi, ba na son ya sa yawo. Al-Ibana na Ibn Batta lamba ta 127. Na biyu, Isma'il ibn Rabah ya mutu a shekara ta 212 bayan hijira, wato farkon ƙarni na uku. An rawaito cewa a lokacin da yake yaro a makarantar allo, idan ya haddace allansa sai ya wanke shanye ruwan. Haka ya yi ta yi har ya kammala haddarsa. Riyadun Nuhus na Abubakar Al-Maliki mujalladi na ɗaya shafi na 334. Malami na uku, Ibn al-Hajj ya ce ana iya zuba ruwan a wani mazubi don wanda yake so ya sha ruwan ya karɓa ya sha. Akwai mutane da suke neman lafiya da ruwan da aka wanke Qur'ani. Ibn al-Hajj ya kawo wannan a cikin al-Madkal. A arewacin Najeriya, bayan an wanke allo ana baɗe shi da kuntu, idan babu sai a baɗe shi da toka domin ruwan jikinsa ya yi saurin tsotsewa. Sannan a shanya shi a rana, bayan ya bushe sai a yi amfani da sandpaper a dirje allon daga sama har ƙasa don a fitar da baƙin rubutu, sannan ya yi laushi yadda rubutu zai zauna a kansa ba tare da wani kurji-kurji ba. Bayani na takwas, karatu a masallaci. An hana a koyar da yara a cikin masallaci gudun kada su ɓata shi da najasa ko da tawada. Sannan kuma suna ganin an yi jinga da malami ne za a riƙa biyansa, don haka bai dace ya zo masallaci ya buɗe makaranta ba. Wajibinsa ne ya samu shago ko gida ko fili ko kango wanda zai gudanar da makarantarsa a ciki, amma ba a masallaci ba. Wannan shine mazhabin Malikiya. Ga wasu bayanai da za su daɗa tabbatar da haka. Bayani na ɗaya, Imam Malik ya ce idan yaron yana da ladabi kuma ya san matsayin masallaci cewa ba zai yi wasa a ciki ba, to ba laifi. Amma idan ƙarami ne wanda ba zai zauna ba kuma zai riƙa yin wasanni, to wannan bai dace a shigo da shi masallaci ba. A wani lokacin kuma Imam Malik ɗin ya ce bai kamata a riƙa koyar da yara a masallaci ba, domin ba sa iya tsare najasa, kuma masallaci ba a yi shi don koyarwa irin wannan ba. Al-Mudawwana mujalladi na 2 shafi na 206. Haka nan a Risalatul Mufassala na Al-Qabisi shafi na 342. Malami na biyu, Imam Ibn Sahlun yana cewa kada a bari wani malami ya koyar da yara a masallaci. Sai Ibn Lubabata ya ce hikimar hanawar ita ce a kiyaye darajar masallacin. Adabul Muallimin na Ibn Sahlun shafi na 126 zuwa shafi na 127. Malami na uku, Imam Ibn Sahlun yana cewa kada a bari wani malami ya koyar da yara a cikin masallaci. Ko kuma malami na uku, Muhammad Abdullahi
ɗaya daga cikin manyan malamai a kasashen Turai shi ma yace na zauna ina dinki a lokacin ina yaro mai karancin shekaru tare da wasu samari a wurin malamin mu a masallacin da aka fi sani da masallacin Ibn Abi Nasr sai ga Imam Isma'il Ibn Rabah Al-Jazari wanda ya rasu ne a shekara ta 212 bayan hijira ya taho sai yace da malamin mu Allah ya gafarta malam nawa ka hayi wannan shagon sai yace ai wannan ba shago bane masallaci ne sai Isma'il din yace da shi amma ai masallatai ba a gina su dan masu sana'a ba an gina su ne don sallah da zikiri da tilawa Qur'ani sai malamin namu yayi masa tsawa sai Imam Isma'il din ya kallo wurin mu yace ku samari ku karbi shawara daga wurina tunda malamin ku bai karba ba ku daina yin dinki a cikin masallaci sannan sai ya jira ya tafi amma sai da yayi ta zuwa wurin mu kamar mai bibiyar bashi yana nuna mana da mutaji mu daina yin dinki a cikin masallaci bai gaji da zuwa ba har sai da muka bari yin dinki a ciki Riyadul Nuhus na Abubakar Al-Maliki mujalladi na 1 shafi na 336 malami na 4 Imam Al-Qadisi yana cewa ba za a bar malam maganta Allah ya zauna da yaransa a cikin masallaci ba ko da kuwa ya buƙaci zuwa yin hakan kamar a ce inda ake koyar da su ya rushe lallai ya samu wani wurin da zai zauna har a gama gyara inda suke zama tun farko ko kuma har a gama gyara inda suke zama tun farko a Risalatul Mufassala na Al-Qadisi shafi na 342 malami na 5 Shehu al-Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa cewa ana kare masallaci daga dukkan abin da zai cutar da masallacin ko zai cutar da masu sallah a cikin sa hatta daga muryar yara a cikin sa ko bata tabarmunsa da sa dauda a kansu da sauran makamantan haka duk basu dace ba Al-Fatawa al-Kubra na Ibn Taymiyyah mujalladi na 2 shafi na 86 haka nan Majmu' al-Fatawa mujalladi na 22 shafi na 204 fa'idar wannan shine a san cewa doka da tsari abubuwa ne da suke kan kowa duk matsayin da harkar koyarwa ta allo yake da shi amma gashi an zo inda aka nuna cewa bin tsari yana da muhimmanci ba magana tausayi ko ganin ya kamata matukar za a karya dokoki sai dai ba laifi a gina makarantun allon a gefen masallacin ko a samansa irin haka ya faru a cikin kasashen musulmi tuntuni misali a karni na 4 bayan hijira a lokacin khalifancin al-hakam ibn abdurrahman al-muntasir billah sarkin andalus da maroko wanda ya rasu a shekara ta 366 bayan hijira yayi abubuwan alheri ba su yawa daga ci akwai saukar malaman makarantun allo ko kuma daukar malaman makarantun allo aiki don su koyar da yaran talakawa da miskinai da masu rauni ya ware musu albashi mai tsoka ya ne musu daji su yi aiki don Allah sannan ya sa aka gina musu makarantu 3 a gefen babban masallacin garin Kordoba aka kuma gina wasu guda 25 a sassan garin an kashe kudade masu yawa don tsara ginin makarantu guda 27 an kammala su a shekara 4 daga shekara ta 351 zuwa shekara ta 355 bayan hijira albayan al-maghrib fi akhbar al-andalus wal-maghrib na ibn azari al-marakishi mujalladi na 2 shafi na 240 zuwa na 241 bayan abinda muke son mu nuna a cikin labarin ya fito har ila yau kuma labarin yana nuna mana yadda masu mulki musulmi suke karfafar makarantun allo da gina su da daukar nauyin su har da na albashin malaman bayani na 9 tsarin horo sha'anin koyarwa yana buƙatar abubuwan da za su kwadaitar da mai koyo da kuma waɗanda za su tsoratar da shi musamman na yara da suke cikin ƙuruciya da Bahaushe yake cewa ƙuruci dangin hauka a da can suna bin hanyoyi daban-daban don su hora yara idan suka yi laifi ko suka ƙi mai da hankali a kan karatu ga wasu daga ciki hanyar horo ta farko duka tsarin musulunci ba irin tsarin shirme na bature ba ne
saboda musulunci yana tafiya tare da dabi'ar dan adam yaro in ya tabbata yayi laifi da shari'a ta yadda da ke shi ba komai a doke shi matukar zai kasance gurgurdan yadda aka yarda da shi a shari'anci ma'ana an yarda amma ba a bar abun hakanan sakaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku umarci ƴaƴanku su rika yin sallah suna shekara 7 ku doke su akan yinta in sun kai shekara 10 Abu Dawud ya kawo wannan littafin sa hadisi mai lamba ta 495 hakanan Aisha nana Aisha radiyallahu anha ita ma take tana dukan yaro dan yi mata ladabi har yayi warwas akan kasa Malam Imam Bukhari ya kawo a cikin Al-Adabul Mufrad hadisi mai lamba ta 142 akwai karadai na musamman da za a kula da su idan yaro yayi laifi ga bayanin yadda karadan suke sharadi na farko lallai sai an ja hankalin yaron akan laifin ko kuskuren da yake yi misali ya ki hada hankalin sa ya saurari malamin ko ya ki yin hadda ko kuma ya ki yin hadda yadda ya kamata ko yana ta zabga kusakurai a karatunsa ko ya ki gyara allonsa ta fuskar barin watani ko yin buris da dige-dige da dai sauransu an yi masa wannan tambihi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma bai kula ba sharadi na biyu a tsoratar da shi da baki ko a haɗe masa fuska da shan kunu ba tare da zagi ko cin zarafi da ashariya ba idan duk bai daina ba wasu malaman ma suna ganin a bashi wata kyauta ko wani abu da zai sa shi yayi hoɓɓasa da dajewa akan karatu Jami'u Jawami da Ikhtisar wa Tibyan na Al-Midrawi shafi na 586 Sharadi na uku akwai bayanai na malamai a game da gurgurdan bulalar da za a yi a wurin Al-Midrawi za a yi masa bulala uku in ya ki yin sallah biyar kuma in ya ki bi Allahnsa in yana zage-zage da ashariya sai a yi masa 7 ana yin 10 in yana guduwa daga makaranta Jami'u Jawami al-Ikhtisar wa Tibyan na al-Migrawi din shafi na 556 zuwa 557 sai dai a wurin yawancin malamai bulala uku ita ce aka yarda malami ya doki yaro in ya ki karatu Umar bin Abdulaziz ya ba da doka ya rubuta zuwa garuruwan musulmi cewa kada wani malami ya yi bulala da ta wuce uku ana yi ne daman domin tsoratar da yaron Kitabul Iyal na Ibn Abi Dunya shafi na 241 magana mai lamba ta 352 wannan ya sa malamai suke cewa ko kuma ya sa malamai suke cewa idan bulala ta wuce uku za a yi kitasi ga malamin ko a nan gidan duniya ko a kiyama wannan kitasi zai biyo baya sai dai in iyayen yaron ne suka yarda a yi masa fiye da haka shi ma sai idan ya zama mugu yana cutar wasu yaran yana zaluntar su to lallai sai a ɗau wannan hukunci amma idan ya ki yin hadda ya tsaya sakaki da lalati to ba laifi a yi masa bulala 10 ko fiye da haka matukar ba za ta cutar da shi ba hakanan kuma ba a yarda malami ya ba wa wani mutum daban ba shi da kansa ba ya rika yi wa yara bulala Ar-Risalatul Mufassala shafi na 320 zuwa 323 hakanan Al-Madkhal na Ibn al-Hajj sharadi na hudu kada a yi duka a lokacin tsananin fushi saboda sai a yi aika-aika a bata fiye da wato abin da ake so a gyara Al-Madkhal na Ibn al-Hajj sharadi na biyar ba a yarda malami ya yi amfani da ƙarfi wajen dukan ba kamar ya zage kwanjinsa ya yi ta narkar yaro zai doke shi dai duka matsakaici sharadi na shida ba a yarda ya rika amfani da bulala mai fata jiki ta musamman ba lallai bulalarsa ta zo ƙasa da wanda ake yin haddin zina ko ƙazafi da sauransu da ita don ba a yarda ya azabtar da yara da bulala ko wani abun na daban ba kamar wuta ko ƙarfe ko wani ije da sauran abubuwan da bai kamata a daki ɗan adam da ciwo ballantana kuma yaro ƙarami mai neman karatu sharadi na 7 ba yarda ya rika dukan kai kai wato kan mutum da fuska da ciki da dubura da al'aurar yara ba saboda wurare ne masu matsala zai dai iya dukan kafa da tafin hannaye a kokarin da malami yake yi don ya dambaka abin da aka yarda da shi a shar'ance idan yaron ya ji ciwo ko ya mutu ko wani lahani ya same shi to babu komai akan malamin sai dai zai yi kafara kurum idan a misali yaron mutuwa yayi to wannan kafara ta kama shi idan kuwa ya wuce kima a dukan har ya mutu ko ya cire masa wata gaba to zai biya diya haka nan in wani mutumin ya sa yayi dukan shi ma tana kansa kamar yadda Ibn Suhnun ya faɗa a cikin Adabul Muallimin Ibn Suhnun shafi na 86 zuwa 92 da kuma 99 da shafi na 104 da kuma shafi na 151 zuwa 156 haka nan An-Nawadir wa Ziyadat na Ibn Abi Zayd al-Kairawani mujalladi na 13 shafi na 159 da kuma Al-Madakal na Ibn al-Had sa dalibi a mari mari kamar ankwace ake sawa a kafa yana daga cikin abubuwan da ake yin horo da su a makarantun allo musamman a data Ikrima Abu Abdullah ya bada labarin yadda malaminsa kuma uban gidansa Abdullahi ibn Abbas yake sa masa mari a kafa dan karatun Qur'ani da kuma koyon sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Sa'd ya ga wannan cikin Tabaqat mujalladi na 2 shafi na 386 da kuma shafi na 2735 haka nan kuma mutanen Timbuktu suna sa wa yaransu mari don su tsayar da su su koyi Qur'ani a shekara ta 753 bayan hijira Ibn Battuta ya je kasar Mali ya ga yadda suke tsayawa akan yin sallah da yadda kasar take da aminci ba sata ba zalunci a tsakanin mutane daga abun mamakin da ya gani shine yadda suke kulawa da hadda Qur'ani suna sanya ƴaƴansu a mari idan suka fara sakaci a haddace shi ba za su cire musu shi ba har sai sun haddace Qur'anin duka Ibn Battuta ya ci gaba da cewa na shiga wurin alƙalin garin a ranar Idi sai na ga ƴaƴansu a cikin mari sai nace ba ka kwance musu shi ba shi wannan mari kenan sai yace ba zan yi ba har sai sun haddace Al-Qur'ani a wata ranar kuma na wuce wani saurayi kyakkyawa ga kaya na alfahari a jikinsa amma akwai mari mai nauyi a kafarsa sai nace da waɗanda muke tare me ya samu wannan yaron kin ya kashe wani ne sai wani saurayi ya fahimci abin da nake nufi ya buge da dariya yace da ni wannan mari ne ai zai kuma zauna a kafarsa har sai ya haddace Qur'ani Ibn Battuta ya kawo wannan a cikin Al-Rihla shafi na 347 yin amfani da mari a makarantun allo a matsayin horo ga yaron da yake guduwa daga makaranta baya tsayawa akan karatu yana daga cikin abubuwan da Hausawa suka tafiranci da su daga alaƙarsu da wangarawa mutanen Timbuktu a yanzu zamani ya tafi da shi ba a cika amfani da shi ba sai dai a irin makarantun nan da aka kafa su daga baya na gyaran hali kafin wasu daga cikin gwamnatocin arewa kamar Kaduna da Kano su rubuje su a wannan shekara ta 2020 miladiya ko a da can din ma ba dole ne a yi amfani da mari ba yanayin al'ada da kuma ganin amfaninsa a wannan lokacin shi yasa mutanen waɗancan lokuta suke riƙe shi a yau idan da akwai sababbin hanyoyi da dabarun da za su sa yaro ya yi hadda ba sai an buƙaci mari ba abu guda da amfani da shi ko kuma abu guda dai amfani da shi yake nunawa shine wasu yaran sai an yi musu da gaske kafin su mai da hankali akan hadda Al-Qur'ani a zamanin yanzu akwai hanyoyi da dabaru da yawa waɗanda za a iya amfani da su don haka duk hanyar da za ta samar da biyan bukata ba tare da cutarwa ba kuma za ta taimaki yaron ba laifi idan an bi ta bayani na 10 bikin sauka idan yaro ya sauke Qur'ani saukar zuku ma'ana zai iya bude Qur'ani ya karanta ko kuma saukar hadda iyayensa da dangi suna yi masa taro na musamman
a da tun suna yanka raƙumi da shanu da raguna za a yi masa sabon dinki a bashi kyautuka za a girmama malamin a bashi raguna da kayan alheri daban-daban gurgurdan karatun da yaron yayi a wurin sa idan hadda ce ana so a bashi da kauri sosai idan kuma sauka ce kurum shi ma sai a bashi bisa yadda al'ada ta tanada sai dai in ya sharɗanta wani abu na musamman da za a bashi in yaron yayi sauka ko ya haddace to sai a bashi wannan abu wannan abu ne da magabata sun san sun saba da shi a risalatul mufassala na al-qazisi shafi na 349 zuwa 350 ga kuma wasu misalai da za su tabbatar da haka misali na daya wani daga abdullahi bin hasan bin abul hasan sai daga cikin tabi'ai ya haddace qur'ani sai suka fada wa kakan yaron wato hasan ibn abul hasan sai yace a da san idan yaro ya haddace qur'ani sai a yanka masa raƙumi sannan su yi masa abinci na musamman kitabul ayyan na ibn abid dunya shafi na 227 da shafi na 317 misali na biyu abdul jabbar abu khubayb al-qadisi yace a makaranta al-lamma akwai ɗan abu ayyub as-sakhtiyani sai ya haddace qur'ani sai muka je gidansu sai aka sa masa wani minbari yayi jawabi mu kuma suka watsa mana kayan marmari shi kuwa abu ayyub as-sakhtiyani yana bakin koba yana cewa da mu ku shigo ai na ku ne bikin ku kadai kitabul ayyan na ibnu abid dunya shafi na 226 314 misali na uku ɗaya daga cikin sarakunan Morocco da Tunis mai suna maula isma'il ibn sharif wanda ya rasu a shekara ta 1139 bayan hijira wanda ya daidai da 1727 miladiya sarki ne mai abubuwan ban mamaki da yawa daga cikinsu dai shine wanda aka samu yana da ƴaƴa na cikinsa har 1171 daga mata hudu da kuyangi sama da 500 har yanzu ba a samu wanda ya kere shi a yawan ƴaƴa ba muhimmin abu dai wannan sarki yana kulawa da Qur'ani dan ya sa an gina makarantun allo a burane da ƙauyuka sannan yana kulawa da saukar Qur'ani da shirya walima na musamman ga ɗaliban da suka samu dama haddace al-Qur'ani gwamnati tana ba su doki na musamman saboda kwazansu hayatul kutab wa adabiyatul mahdara na Abdullahi Hamidu ya kawo wannan a cikin shafi na 863 Ibn Suhnun ya yi bayanin cewa watsa kayan marmari a lokacin walimar sauka abu ne da bai kamata ba saboda zai iya koya wa yara kwaci da wawasu da harambe akan abin da wasu suka samu adabul muallimin na ibnu suhnun shafi na 101 zuwa 102 abdullahi bin mas'ud baya watsa wa dalibai kayan marmari yana tsayawa ya raba musu haka nan abubakar al-marudi yace ya je wurin imamu ahmad bin hanbal ya samu ɗaya daga cikin ƴaƴansa sun yi hadda shi kuma imamu ahmad ya kawo kayan marmari yana so ya ba wa yaran a hannunsu ya raba musu da kansa yace baya son a riƙa wawwatsa wa yara abu domin zai sa musu halayyar kwaci alwara'u na abubakar al-maruzi shafi na 174 da kuma shafi na 219 da shafi na 220 idan malami bai tsaya tsayin daka wajen yaro ya haddace qur'ani ko ya iya biya shi tiryan ba to bai tantance a biya shi kuɗin sauka ba sannan kuma za a iya kai shi ƙara don shi kansa aladantar da shi kuma a lazimta masa sai ya koya masa ya sake sa yaron a gaba don ya yi abin da aka biya shi ya yi tun farko amma in ya kawo uzurin cewa yaron ne dolo ko kansa baya ɗaukar karatu da sauri bayan an duba an tabbatar sai a ba shi kuɗin kula da yaron da riƙe shi kurum amma ba za a ba shi ladan sauka ba tunda tun farko
bai fada wa mahaifin abin da yaron yake ciki ba da ya sanar da shi ma'ana da ya sanar da mahaifin amma shi mahaifin sai yace a cigaba da yi a haka to ya cancanci a biya shi cikakken ladan sa al risalatul mufassala na al qadisi shafi na 350 zuwa 351 a dunkule tsarin karatun allo addini ne yazo da shi kuma ya zama kyakkyawar al'ada a wurin musulmin Najeriya ta bangaren al'adar an tusa wasu abubuwa da ba su da kyau suna tutar da tsarin akan kawo masa wani amfani bayanan da ake kawowa suna nuna yadda ainihin tsari yake a musulunci da malamai da kasashen musulmi tuntuni ya rage wa iyaye da malaman da sauran al'umma su kwatanta waɗannan bayanai da irin abubuwan da suke gudana a makarantun allo a yau da kansu za su tantance tsaba daga tsakuwa Allahu akbar da ƙarshe ina jan hankalin mai sauraro cewa wannan farubutun babban malaminmu ne wato Profesa Ahmad Murtala hafizahullah ta'ala wanda yake a BUK a inda ni na karanto a ɗalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudhaifa na karanto tare da kuma mai kula da na'ura injiniya MACD muna fata Allah subhanahu wataala ya amfana da mu daga abin da muka saurara amin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk